أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبرك مجسدوا أو أن مسلسل ميتار عن مركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء ذكرات أمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na 88 a cikin karatun wannan littafi. Muna 15 ga watan Jumada Ula da hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda yake daidai da 29 ga watan 11 a kalandar Bature 2023. Idan ba manta ba, muna kan shasiya ta 22 shine dan babba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yaya ga Ali da Abi Talib shine Ja'far bin Abi Talib, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Sati da ya gabata mun fara bayani akan haduwar shi Ja'far, yarda Allah shi tabbata a gare shi, da tawaga ta mutanen Qurayshawa da suka zo su amshi ko su yi belinsu daga hannun ko su amshe su daga hannun Najashi. Mun dan fara bayani akan hadisin Ummu Salma, ummul mu'minin, yarda Allah shi tabbata a gare ta. Ta karoro mana bayani akan ga umurnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bawa sahabban da suka musulunta a wannan lokacin a cikin garin Makka a shekara ta 5 da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake ce mana abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi musu, yake cewa bayan ta mana bayani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wata mana'a daga mutanen shi, ana kallon kimar shi, ana kallon dangantakar shi, ana kallon babban shi, shi sai ya irin abin da ake yi wa waɗanda suka musulunta a wannan lokacin masu rauni, ba a iya kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ba a iya cutas da shi irin cutaswar da ake wa waɗanda basu da ƙarfi a cikin garin Makka. Shetan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga wannan yanayin sai ya ce musu, to inna bi ardil habashati malikan la yuzlamu ahadun inda, yake cewa a garin Habasha da kai wani sarki wanda shi baya yarda a zalunci wani talakkan shi ko wani bako wanda yazo ya nemi makwabtaka tare da shi ko ya nemi zama a cikin garin shi, to baya bari a zalunci wani. Dan haka umarnin da nake muku, fa'alhiqu bi biladi hatta yaj'al Allah lakum farjan wa makhrajan, ku tahi zuwa gasashi zuwa garin wannan malikul habasha, ku tahi can ku zamana har zuwa Allah ya bambanta ko Allah ya samu mun mafita a cikin wannan al'amarin. To daidai nan muka tsaya, shine ta ci gaba da bamu labari take cewa fa kharajna ilayhi arsala, sai muka huta jama'a jama'a. Dan aka samu mutum biyu uku suka silale, gobe a samu an hasse da suka hadu a nan bakin teku. Wanda ya san garin Makka ko ya san yanayin geographic din wurin, ya san ni baya yiwa ka kai zuwa garin Habasha sai ka ketara ruwa, kuma inda zaka samu inda zaka ketara shi ne bangaren Jidda, shi kuma tsankanin garin Makka da Jidda duka bai wuce ba kilo 40 da wani abu ba. Kina wannan tsankanin kilo 80 ina tunani ko tsankanin 80 ina tunani ko Jidda Makka ala aidin shi ne bai kai 100 ba,
to da in ka zo bakin ruwa kinan nan ne zaka ketara imma ya kasance kai misar ko kuma kai Sudan ko kuma ka shiga jiha wadda take ta Ethiopia. To shine yace yake take bayyana mana kamar yanda can bayan muka yi bayani akan ainihin hijira ta farko wadda suka yi da yanayin da suka yi. Kamar misalin wannan kissar da shi Usman bin Affan yake badawa da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah lokacin da suka huta yace sun kama hanya sun bar garin Makka sai da aka yi mahada a bakin teku anan duka aka hadu aka samu jirgi na ƴan kasuwa wanda ya ketara da su ruwa sannan suka isa zuwa garin Habasha. Shine take bayyana mana mun huta gungu-gungu jama'a-jama'a idan an ce jama'a daga mutum biyu ko daga mutum uku abin da ya sama idan ce ake kira jama'a kuma can bayan mun yi bayani mun ce adadin mutanen da suka yi hijira shine mutum 12 da mata guda 4 ko da mata guda 2 waɗannan su ne adadin waɗanda suka yi hijira a harkar al'amari mata guda 4 ba mata guda 2 ba mutum maza 12 da mata guda 4 waɗannan su ne tawaga ta farko wanda suka yi hijira ta farko zuwa garin Habasha wannan su kuma mutanen Quraishawa bu sake waiwayarsu ba sai da aka sake dawowa a shekara ta 6 aka samu mutane wurin 70 mutane 82 a wata hada maza 82 a wata hada maza 83 wanda suka tafi zuwa garin Habasha da mata guda 18 a lokacin nan ne mutanen Quraishawa suka aika a samu suka aika mutane guda 2 a Amr ibn al-As kamun ya musulunta da Abdullah ibn Rabi'a shi ma kamun ya musulunta suka aika su diddan su amso su daga hannun Najashi a nilo su a dasa daga inda aka tsaya na daga azabar da ake yi musu. To Ummu Salma take ba mu labari sun yi huta gungu-gungu wannan jama'a an ta silale da dare wata jama'a washe gari ita ma ta silale yanda kamun a fadaka sun riga sun kai inda wani ba ya iya cin musu ba take cewa hatta ma'ana har sai da muka hadu dukkanmu fa nazalna bi khairi jarin ila khairi jarin har muka sabka zuwa ga wani mafi alkhairin masabiki shine ko kuma mafi alkhairin masabiki zuwa ga mafi alkhairin makwabci wa take nihi mafi alkhairin masabiki shine garin da zaka zo ka aiwatar da addininka ba wata tsangwama ba wani aibantawa kuma mafi alkhairin makwabci shine wannan Najashi wanda ya ba su makwataka mafi alkhairin makwataka sabanin abinda mutanen su su yi musu ba a garin Makka ba take cewa wa aminna ala dinina kuma muka amuntu ko aka amuntar da mu akan addininmu ba a gallaza mana ba a ce ba a tunda shi Kirista ne yace a wajibi ne tunda kun sabka kasa ta wajibi ne sai kun yi addinina a ya sha Allah musu lahiya akan su yi addinin da suka zo da shi addinin da suka gani shi yafi dacewa da su take cewa wa fi riwayatin malai ya kawo mana yake cewa a wata riwaya annaha qalat ita ummul mu'minin ummu salma take cewa lamma nazalna ardal habasha lokacin da muka sabka kasa ta garin Habasha ita ce Ethiopia a yanzu take cewa jawarna fiha khaira jar mun makwabci mafi alkhairin makwabci shine an-Najashi shine sarkin wannan kasa a wannan lokacin shine Najashi ta sanya malaman tarihi suke cewa kamun musulunci ya kai ya yadu a jaziratul arab kewayen larabawa musulunci ya riga ya ketaro ya zo kontinent ta Africa ya shigo Africa wannan kuma wannan ba karamin alfahari bane ba ga mutane wanda suke da baka fata irin gata da ubangiji ya musu irin ayyukanwa da yi aka samu addinin ne ya samu karkuwa kuma dalilin zangwasu ya sanya wannan sarki Najashi ya musulunta a wannan kira da suka yi ko a wannan ayoyi na suratul maryam da suka karanta mai da tabbatar da sako na ubangiji akan wannan manzon namu kuma da abin da ubangiji ya haikaito a cikin labarin da ake a cikin labarin da ya bada a cikin suratul maryam na annabi Isa alaihi salam kasancewar da suka yi da ya karanta mai wannan ayoyin yace tabbas abinda ka karanta shine abinda aka saukarwa annabi Isa alaihi salam annabi da haka kuma shi ya karanta a Taurat ya sani ma dama aka riga ya aka aiko da wani annabi annabin ƙarshen zamani annabin da yazo bayan annabi Isa to a shari'a ta annabi Isa ta riga ta an riga an dakatar da ita yanzu shari'a ta annabi Muhammad ita ce shagaba ita ce wanda za a dauka wannan shari'a ta annabi Isa wajibi ne ka aje ta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko da annabi Isa za ya zo a wannan zamanin yake cewa lam yasahu illa tibai ba wani abu wanda zai wadatar da shi face ya bi shari'ar da aka aiko ni da ita to shine nan Ummu Salma take bayyana mana ga sunan sun sabka a wata ƙasa wanda take mafi alkhairin ƙasa sabanin didda bata kai ba garin Makka ba alkhairi ba amma ne inda ka amuntu da addinin ka kamar yanda Bahaushe yake cewa inda ka ci shinkafa nan ne hotel kinan inda ka zauna kai addinin ka nan ne ka sawo da ka amuntu da ita mafi alkhairin kasa yake cewa sun sabka a wannan kasa ta garin Habasha kuma sun makwabci mafi alkhairin makwabci shi shine sarkin wannan kasa shine Najashi yake cewa aminna ala dinina mun amuntu akan wannan mun amunta a cikin wannan addinin namu babu tsangwama babu tilastarwa babu azaba yake cewa wa abadinallahi ta'ala muka bautatawa Allah a yanda aka umurce mu bautata mai babu wata horgaba babu wani tsoro sabanin irin rayuwar da suke yi a garin Makka wala nasma'u shay'an nukullu take cewa kuma babu wani abu wanda muke saurara wani abu wanda zai bakanta mana rai ko wanda zai kyamata ko wanda zai nuna kyama a gare mu bayan haka falamma balagha zalika quraishan lokacin da quraishawa suka ji labarin ai ga wayannan mutanen wanda suka yi hijira suka tafi zuwa wurin Najashi ga irin rayuwar da suke rayuwa ta abinci suna addinin su ba kyama ba tsoro ba zamba ba zamba a lokacin da suka ji wannan labarin i'tamaru bainahum an yab'athu ila an-najashi fina rajulain minhum jalidain sai suka kitsa aka zo aka kukkulla aka yi shawara aka bi aka yi shawara bayan shawara to yaya za a yi wannan ho mutanen fa bai kamata su amuntu ba shi kuma damuwa wanda yake neman ka ko wanda yake nema kullun ya gani kai ne kasa wanda yake neman ka da adawa da hasada to koda ka bar garin ka tafi wani wuri ka zauna to kokari yake ya za a yi cin maka duk yanda za a yi sai ya cutar da kai to shine lokacin da suka ji labarin ga yanayin sahabban manzon Allah a garin Habasha sai suka kitsa suka zo aka yi shawara aka ce to me za a yi mu aika mutane guda biyu wanda suke mutane ne masu ƙarfi masu fasaha a cikin mu zuwa wannan sarki wanda ake kiran shi da Najashi وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة كما بايد هكا أيكا والننسركي نجاشي وتكوتا ندقى أبوان دا أكي ينسو أكي فابريكانسو أغر مكة وان دا تمرنسو بابش وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدب نينا دا غسين أبو ما ماكي abun suyuwa abinda suke so mutanen garin Habasha akai musu da garin Makka ita ce wata wata kuma a lokacin da mun sani da ita ake yin komi ita ce abun rubutu ita ce kuma kaya tuha wanda ake sawa ita ce kaza abubuwa da yawa ake yi da ita to lokacin nan garin Makka ta shahara da yin wata a wannan lokacin kuma ana istiradinta ana aika ta zuwa garin Habasha idan suka lissawa suka gani to me ya kamata a yi a aikawa Najashi wannan kyauta kuma wannan yana daga cikin salo na idan ana so a yi iqna'in sarki akan wata mas'ala wadda ake so a cimma guri akan ta to idan an aika mai dan sako ana hadawa da kyauta wannan kyautar ita ta sanya a dan soyu a dan lallashi zuciyar shi akan abin da ake so duddan a samu abin da ake so ka koma kan tarihi annabi Sulaiman alaihi salam da wannan Bilqis wanda baliman tarihi suka ce Bilqis ce wanda Al-Hudhud yake bayani yake cewa inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azima lokacin da yazo ya bashi labari aka ce to warto aika ka ka mu tabbatar shin labarin da ka bada daidai ne ko ba daidai bane ba Annabi Sulaiman ya rubuta wasiqa innahu li Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayhi wa atuhu muslimina lokacin da Al-Hudhud ya kai wannan letter da yake wannan wasiƙa ta dauka ta karanta ita take cewa ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amrak hatta tashhaduna anan ne yake cewa mace da kwaita kai hankali matsalar da kwaita kai hankali da kwaita sani ina ya kamata a samu halli akan matsalar da ake cikin ta sai dai matsalar aikatawa shine tashi hankali a wurin ta ka gani inda wani ne ce inda cikin maza ne wani zai ce ni za ba wannan sai ta yanzu ka ga bayani sai a ce a bari a tashi a tafi a yaƙi wannan sarki sarkin da kuma baya yiwa a yaƙe shi a lokacin da mitai sai take cewa ku ba ni shawara ka ce ai nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin man amru ilayki fanzuri ma za ta amrina kaga wauta suke cewa ai mu ai ga ƙarfi ga adadin sojawa ga kaza Dan haka kurum al'amari yana wurin ki in kika ce tashi zamu yi mu tayi mu yake su zuwa zamu yi mu yake su ba tantama suna ganin suna iya sai ta ce a'a innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alu da ita ta san salon yaki ta san salon yaki ta san salon babba idan yaci yaki a ƙasa ga irin abin da yake yi yacewa wa'innan sarakuna manyan sarakuna idan suka shigo irin wannan ƙananan alƙayin namu to abinda mun suke yi wa za su fatattake mu wanda yake ba kowa ba a cikin wannan garin shi za a dauko a dora shi shine kowan kowa wanda ko yake kowan kowa kamun ayyake shi za a tozartar a mida shi ba kowa ba dan haka wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanasiratun bi bayrul mursalin amma dai abinda za a yi yanzu zamu gani zamu iya cin yaki akan shi ko ma iya cin yaki ba saboda idan ka bada kyauta kallallashi zuciyar mutum ya amurto da kyautar da ka bashi to kenan da kai wata kafa wanda kana iya cimma wannan mutumin to shine tace bari mu aika kyauta mu gani yaya wannan mutumin yaya za ya yi kyautar da muka in ya amshi wannan kyautar to mutum ne wanda bai da ƙarfi amma dai idan bai amshi wannan kyautar ba to mutum ne wanda yana da ƙarhin da ba wani abin da za a bashi wanda zai rudar da shi ya sanya ya zamana ba ya yake mu ba a'a gurin shi yaya za a yi wannan ƙasar ta dawo cikin ƙasar shi to kaga nan muna bayani akan kyauta ana aikawa sarki kyauta saboda a yi ikatain shi akan wata mas'ala wanda ake so a wannan a cimma guri a haka ko da idan muka dauka yau da gobe zaka gani idan kana so ka cimma wani mai gida ka samu ya kasance a hannunka kana jujjuya shi to ka dauki wata kyauta ka kai wa gidan shi idan an zo an ce a wannan kyauta fa a yi alhaji wani ibada ta to shikenan yanzu kai ana da wata kafa wanda idan an tashi bugonka kurum za a zo kanka a ce to bawa da muka zama muke bukata ba in ma ka ce baka yi ba to za a wata kan uwar gida za ta ce kai yanzu kai wannan mutumin da yake kyautata mana kai ka ce kai baka bai ba shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahsin ilan nasi tasta'bil qulubahum ka kyautatawa mutane sai ka ribanta da zuciyar su ko kuma ka bautatar da zukatan su da yawa zaka samu daya goma bawa albarkacin kyauta wanda zaka yi mai duk lokacin da zaka wa wani kyauta to wallahi ko bai san ka to za ya soka shi sai ya yake cewa babba shi kullun da kyautar shi aka san shi kullun in yana da baya da to zai yi kokari ya mika maka idan ka zo saboda shi kullun shi babba ne kuma zai tsaya ya rike girman shi akan zai rike girman shi akan ka shi ne nan malai ya kawo mana da Ummu Salma take cewa ga irin shawarar da aka yi to ga abinda idan kun tafi ku tafi zuwa wurin Najashi amma dai ga kyauta wanda za ku kai bi kuma ga abinda za ku hadi bi yake cewa fa hamalu lahu adaman kaseera Ummu Salma take cewa sai suka dauki watu masu yawa suka tafi da su walan yatruku min batariqatihi bitriqat illa ahadu lahu hadiya a cikin ɗan wadawan shi basu bar ko wani ba face sai da suka kwankwasa kowace suka mai kyauta me a ta hancin su idan aka ce al bitriqa shine wata daraja ce a cikin ko kuma kace shine ra'isul asaqifa al asqaf ita ce wata martaba ta malamtaka wanda ake baiwa wani daga cikin malaman coci ake sanya shi a ce wani shi shine misalin muna iya daukar department guda kamar mu ce murya Allah ya kaddara kamar mu ce wata kasa kamar Lyon sai a ce a duka da kai cocicika kamar coci kamar guda a bai to a cikin wannan cocikan dukan su za a ce an sanya musu asaf guda shi shine kamar kana iya cewa arshibek kidan shine wanda zai yi kwafan duka wannan tebituwar in Allah ya sa wannan coci 40 alda to a kowace coci akwai kujera shi idan Allah ya sa zai zo sallah wannan coci to tabbas wannan coci akwai kujera shi inda za ya tafna kujera shi wannan prayer bai yi waya hauka shi kuma shi prayer shine wanda yake kula da coci shine babba shine wanda yake kula da prayer shine wanda yake kula da coci to shi kuma al-bitriq ko kuma al-mitr shine wanda yake saba akan al-asqaf wajibi ne kasance yana da sani malami ne bangaren addinin su bangaren injila sannan kuma yana da wani bangare na daga idara yana cikin administration din tahiyar da cututtuka ko kuma wannan kanisa ko kuma dukkan ta wannan kungiyar da take tafiyar da addinin Kiristoci a cikin kasar shi da ake kira shi da al-Asr afwan al-Bitriqa kinan wayannan su sune wayanda suke ɗan gaban goshi wadawa da ne malamai ne kuma suna cikin administrator wanda suke tafiyar da kasa suna yin kiransu da al-Bitriq ko kuma al-Bitr shine kana iya ce mai bishop da yaren English musamman wanda me suke cewa musamman suke ce mai ba to ala aide shi ne irin wanda malamai wanda suke tahiyya da tahiyyar da kasa sune ake kiransu da al-Batariqa malai Ummu Salma take cewa walam yatruku min batariqatihi bitriqan illa ahdu lahu hadiyya babu wani ɗan gaban goshi ko wazarrai ko ɗan fada na sarki na jashi face kowanne sai da aka kwankwasa kowace aka mai kyautar da ta dace da shi thumma ba'athu bi dhalika abdullahi ibni abi rabi'a sannan suka aika abdullahi dan abi rabi'a sunsuwa tawaga ta quraishawa ko mutanen quraishawa wa amru bin al-as da amru dan as kamun su musulunta wa amaruhuma bi amrihim suka umurce su da umurnin su kenan imla'i aka musu an musu diktan abinda idan kun zo ga abinda za ku yi kuma ga abinda za ku hada daga cikin abinda aka umurce su qalu lahu ba in kuka tahi ga abinda za ku cewa batariqa su wa'annan ɗan muhadar najashi kuma ga abinda za ku cewa najashi suka ce ku ce musu idfa'a ila kulli bitriqin hadiyatuhu qabla an tukallima an-najashi fihi kowanne ɗan muhadar ku dauki kyautar da aka ware wanda za a bashi ku dauka ku bashi kamun ku yi wa najashi magana kinan mi a fara cin hancin ƴan gaban goshin najashi kamun a kai zuwa gare shi saboda idan an zo kan masalan shi waɗannan ƴan bada su za su yi conventing najashi akan abin da su suka zo da shi kinan ku dauki kyauta ku ba su idan kun ba su da ku dauki kyauta ku ba su kamun ku yi wa najashi magana yake cewa summa qaddima ila najashi hadaya bayan kun ba su kyauta sai ku dauki kyautar da aka ware wanda za a ba wa najashi ku daukar shi ba ku ba shi kyautar shi summa salahu an yusallimahum ilaykuma qabla an yukallimahum kuma idan kun ba shi kyautar nan ku nema da ya ba ku waɗannan waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa garin Habasha kamun ya musu magana kamun a tattaro su najashi ya zo ya yi musu magana saboda suna da illa sun sani idan najashi za ya kiraye su su zo a yi magana sun sani wannan mutanen har abada da jashi bai ba da su ba saboda labarin da ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine su ma labarin da ya cimma su sarki ne wanda a gunshi ba a zalunta wanda ya zo neman ku kwantaka wurin shi da haka idan kuka ce za su zo za a kiraye su da jashi ya zo ya yi ya musu magana su mai da magana to tabbas ba ku samu ba abin da kuke so ba da haka suka ce ku tambaye shi ya ba waɗannan mutanen da suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha kamun ya tattaro su yayi musu magana yake cewa summa qad qalat Ummu Salma take cewa fa kharaja hatta qadima ala najashi bayan an musu diktan ga abinda za ku yi ga abinda za ku ce sai suka fito daga garin Makka zuwa ga garin Habasha zuwa sarkin Najashi wa nahnu indahu bi khairi dar Ummu Salma take cewa mun kuma a wannan halin muna gunshi a cikin kasar shi amma a wuri wanda yake mafi alkhairin mazamuni mafi alkhairin gida mafi alkhairin mazamuni wa inda khairi jari kuma gun mafi alkhairin makwabci falam yabqa min bi tariqatihi bi tariqin babu wani daga cikin malaman hadin shi illa dafa'a ilayhi hadiyatuhu face an bada kyautar da aka yi tanadi a bashi tun garin Makka qabla an yukallima an-najashi kamun su yi wa najashi magana wa qala li kulli bitriqin minhum suka fadi wa kowanne malamin hada ga ma abinda bai kawo mu ha kuma ga abinda muke so ku fadi wa shi wannan sarki idan muka zo muka kawo mai kyautar shi idan muka yi mai magana abinda suka fadi mai suke cewa abinda su ma aka musu dikte za su fadi musu innahu qad dawa ilayka baladun bal innahu qad dawa ila baladil malik minna wa gilmanu sufaha yake cewa tabbas da kai wa'ansu matasa wa'ansu yara wanda suke wawaye sun silalo da darasin bar kasar su ma'aihosu garin shugabannin su garin iyayensu da kakannin su sun zo zuwa ga wannan gari na sarkinku fariqu dina qaumi wa'annan yaran wawaye sun bar addinin mutanansu walam yadkhulu fi dinikum kuma bayan wai sun bar ma addinin iyayen nasu su shiga addinin ku ba batan bata kalkal su ba sa can kuma ba sa nan inda ma a ce addinin ku suka shiga ai da warwara sun dawo ne wurin ku kinan sai mu shan musu lafiya su zama abu su ba su bar su bi addinin mu ba ko ba su yi addinin ku ba waja'u bi dinin mubtadi'in wa'innan yaran wawaye sun zo da wani kagaggen addini wannan addinin yake cewa la na'rifuhu nahnu wala antum wannan addinin da suka zo da shi kagagge mu dai ba mu san shi ba kuma ku ma ne ba ku san shi ba ba wanda ya san wannan addini idan ku aka ce abu ne wanda wanda yake kagagge kenan can baya ba ku san shi ba anan da kuma ba a san shi ba babu wani asali a gare shi yake cewa fa ashiru فإذا نعم وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليه yake cewa hadika aiko manyan garin mu ashrafi qaumihim manyan wannan mutanen wanda suka zo ɗan garin su manyan garin su wa'annan mutanen wanda suka hijira daga Makka zuwa wannan garin naku an turo mu zuwa gare su zuwa ga wannan an turo mu zuwa ga sarkin ku liyarduhum ilayya dan ya mayar da su zuwa ga kasarsu yake cewa fa idza kallama al-malik fihi idan muka yi wa sarki wannan magana akan wa'annan mutanen namu fa ashiru alayhi kuma sarki magana ko ku bashi shawara bi an yusallimahum ilaina wala yukallimahum ya ba musu ya medo mana wa'annan ya amintar da mu akan wannan mutanen da muka zo mu bi kon su ya amintar da mu akan su kadde musu magana fa inna qawmahum a'la bihim aynan saboda mutanen su wa'annan yaran wawaye mutanen su suka yi sanin abin da ya dace akan su irin hukumar da ta dace ayi akan su wa a'lam bima abu alaihi kuma su ne mafi sanin abin da suka aibanta akan su fa qalu lahum sai suka ce musu wa'annan batarikan suka ce na'am kwarai ku abin da kuka faɗi din haka za a yi dalilin rashawa cin hanci da aka ba su dalilin kyautar da aka ba su aka bautatar da zuciyarsu wannan shine abin da idan muka leka zan mu gani tarihin rashawa cin hanci bayan ku aka fara shi ba abinda ka san ba akan zalunci kake ka zo ka bada abinda bai cancanta ba ka dauka ka bada diddan a baka haƙƙin da ba naka ba to abinda suka yi ga wannan mutanen kuma suka yi kokarin suka yi ikna'insu akan lalle ga abin da muke so albarkacin wannan kyautar da muka baku ku yi kokari ku amsa mana gurin suka ce kwarai kwa abin da kuke son za ya tabbatu kuma za mu yi muku abin da kuke so summa innahuma qadima hadayahuma ila an-najashi bayan an zo an samu konsensus tare da su da malaman hada sai suka dauko kyautar su aka ba su randebu suka zo ga su wajensu zuwa ga sarki Najashi suka dauko wannan kyautar suka kawo wa Najashi faqabila minhuma Najashi ya amshi wannan kyautar da suka kawo mai daga garin Makka kamar yadda Ummu Salma take bayyana mana kyauta ce na daga rarin abubuwa wanda ake kaiwa mutanen Habasha abu ne wanda yana da kima sosai a gun mutanen Habasha a lokacin da suka baiwa Najashi wannan kyautar faqabila minhuma sai ya amshi wannan kyautar daga hannuwa Amr ibn al-As da Abdullah ibn Rabi'a thumma kallamahu sai suka yi wa Najashi magana akan wa'annan wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina fa qala lahu sai suka ce wa Najashi irin abin da suka wadi wa batarika suna tunanin a'a za su iya conventry din Najashi akan abin da suka yi conventry wa'annan batarika MNA malumun fada suka ce wa Najashi ayyuhal malik ya kai wannan sarki mai alhurma innahu qad dawa ila baladika minna ghilman sufa lalle da kai wa'ansu matasa wawaye daga cikin mutananmu wanda suka silale da dare suka baro kasarsu suka zo zuwa kasakka fariqu dina qaumihi wa'annan yaran wawayen nan sun bar addinin mutanansu addinin iyayensu da kakanninsu walam yadkhulu fi dinika kuma hasali ma bayan sun bar addinin su su shiga cikin addinin ka ba shi kuma addinin shi addinin kristanci yake yi yake cewa waja'u bidinin ibtada'uhu la na'rifu na'am wala anta wannan addinin da suka kirkira addini ne wanda mu da iyayenmu da kakanninmu ba mu san shi ba kuma kai ma baka san wannan addinin ba da suka kirkira ba وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم تبس من يمن متانهم دا أوايانسو دا بابوبنسو دنجنسو عشائرهم دنجنسو سن أيقوم زوا غريك ياكي ونا سركي لتردهم إليهم لدن كمير رسو زوا غا إيايانسي دا دنجنسي دا بابوبنسو su koma zuwa ga uwansu su koma a cigaba da daga inda aka tsaya na daga azaba da ake yi musu duk da nan bai fada ba amma dai a guratan su abinda suka gurata a su koma a cigaba da azabar da ake yi musu to gashi nan dai mu dai an turo mu zuwa gare ka ɗan sako ne ɗan aike ne ni muke nema ka ba mu waɗannan yaran mu mayar da su zuwa ga iyayensu zuwa ga danginsu fa hum a'la bihim aynan saboda wannan uwayen nasu da mutanansu da ɗan uwansu su ne suka fi sanin abin da ya tace a musu na daga hukuma wa a'lam bima abu alaihi wa atabuhu fihi kuma su suka fi sanin irin rashin mutunci da suka yi wa abin bauta kuma su ne suka fi sanin irin hukumar da ya kamata su yi musu qalat ummu salma take cewa walam yakun shay'un abghadu ila abdullah ibn abi rabi'a wa amr ibn al-as babu wani abu wanda yayi kyamata ko abu wanda yayi bakantawa Abdullah ibn Abi Rabi'a da Amr ibn al-As min an yasma'a kalamahum Najashi na Najashi yace a kirawo wannan tawwaba wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Habasha ya saurarin bayaninsu wannan yana ɗaya daga cikin abin da wa'annan mutanen tunda ai idan ka dauka a labarin da Ummu Salma take badawa tun garin Makka an musu kashe ji kada ku sake da jashi ya kirayi waɗannan matasan ya saurara daga bakinsu saboda sun san me sun san tasirin alqur'ani ai tasirin alqur'ani yayi tasiri a gare su to idan aka kirawo su suka karanta musu alqur'ani suka karanta wa najashi alqur'ani to tabbas ba za su samu ba wata damar da za su iya mayar da su zuwa gidajensu ba zuwa garin Makka ba to shine nan Ummu Salma take cewa babu wani abu wanda ashi Abdullah ibn Rabi'a da Amr ibn al-As suka yi kyamata sama da a ce Najashi wani ya kirawo su Jafar waɗanda suka yi hijira a saurarin maganganun bakinsu idan muka dauka akwai hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisin Amr ibn al-As wanda yake mana bayani lokacin da yazo yana kwance akan shimfiɗa ta mutuwa Amr ibn al-As yake bayyana mana yake cewa rayuwata tunda yana bayani ne da Abdullah ibn Amr da ɗan shi yana faɗi ne irin marhala matakayya na rayuwar shi yake cewa ya kai ɗana yana kwance yana juye kan shi yana kallon bango ya juyo yake cewa ya kai Abdullah yace rayuwata na ɗora ta akan wani mataki guda uku yake cewa mataki na farko shine lokacin da aka aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hannun saƙo yace ya kasance babu wani mutum wanda na kyamata babu wani mutum wanda na tsada a rayuwata babu wani mutum wanda da duk lokacin da Allah zai bani dama in kashe shi zan yi yunkurin kashe shi kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda na tsane shi na kyamata abin da yazo da shi yake cewa wallahi tallahi da Allah ya kaddara mu mutuwa a wannan halin da ba makawa mutan jahannama ita ce makomata wannan shine mataki na farko a rayuwata yake cewa mataki na biyu a rayuwata yace shine lokacin da Allah ya nihe ni da shari'a na zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba na hannunka in maka mubaya'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙo mini hannun shi a har zan dora mai hannu da dawon na jinye hannuna saboda na san abinda na yi wa manzon Allah na san abinda na yi wa wannan musulunci na san abinda na yi wa waɗanda suka musulunta na daga azaba na daga gallazawa na daga abinda zai gurɓata tahiyin wannan musulunci yace da na tuno abinda na yi sai na janye hannuna sai nake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka muni alƙawari ɗaya Allah zai kankare mini abinda na riga na aiwatar a baya sannan yi maka mubaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa baka sani ba أن الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله شن بكسني بل اللي مسلمتي ينا ومسا تلعبت دا دلت برغزت تكهي أبايا متى كركازو كا مسلمتا توا شيكي هم وإن تنعبن تكهي shikenan sun tai sun zamanto labari wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha idan ka bi kyakkyawa da mummu idan ka bi mummuna aiki da kyakkyawa to tabbas ubangiji zai shahi dukkan wannan mummuna wannan shine tsari na musulunci shine gata da aka yi wa duk wani wanda ya shigo cikin wannan musulunci in bi kai a baya ubangijinka ya riga ya gafarta maka yanzu kuma yanzu sabon lissahi za a fara maka shine lokacin da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yake cewa wallahi tallahi dan soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kauna ga manzo Allah sallallahu alaihi dan kurjinin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gare shi yake cewa wallahi da zaka tsayar da ni ka ce mini in wasafa maka yaya siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take yace wallahi ban na iya wasafa maka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake saboda ban taba daga ido na ba da idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rabu da soyayya shi yake cewa wannan halin da Allah ya kaddara mu mutuwa a cikin wannan halin yace ba maka wa wallahi gida aljanna ita ce hukum saboda sun san abin da suka yi sun san irin gudunmuwa da suka bada a cikin wannan addinin yake cewa bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mu ne jagora a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ake sawa mu jagoranci yakikkika wanda ake yi saboda a can da makamin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bayan aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama mu jagorori ne a cikin mutanen mu Abu Rabi'u al-As shine wanda ya bude wani bangare na garin Sha shine wanda ya bude garin Misra yayi fituhat daban-daban Abu Rabi'u al-As yayi ya zauna a matsayin wali garin hakimi a garin Misra tsawon shekaru yake cewa bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sanya mu wurin da jagoranta al'amuran mutane mu ne kaza yake cewa wallahi tallahi a wannan halin in Allah amsharaina ko san ba yaya hukunci na zai kasance a hukumar ubangiji ba saboda an dora mai wani yauni wanda bai san ba yaya yaunin ya kasance shi ya zalunta ya cika abin da aka dora mai daga yauni ko bai cika ba ki cewa dan haka al'amari yana kun Allah kare ya riga da su to wannan misalan kamun su musulunta ka gani yana ɗaya daga cikin wanda suka tahi a ba su wa'annan mutane su dawo gida a cigaba da yi musu azaba daga inda aka tsaya to shi ne dan Ummu Salma take cewa yana ɗaya daga cikin abin da ba wani abu wanda yake bukanta masa rai kamar Najashi yace a kira wannan tawaga yayi magana da su take cewa qalat sai ɗan wada su ga Ummu Salma tace fa qalat batariqatu hawlahu malaman wada wanda suka kewaye Najashi sai suka ce shidqan ayyuhal malik wa'annan mutanen da suka zo daga garin Makka suke nema a sallama musu ɗan uwansu gaskiya suke faɗa maka ya kai sarki qaumuhum a'la bihim aina mutanen su suka yi cancanta da hukuncin su suka yi cancanta da abin da ya dace da su wa'alam bima abu alaihi kuma su suka yi sanin irin zambo irin abin da suka aibanta na daga baba na daga abin kotan su kinan su suka yi sanin abin da hukumar da ya kamata a yi musu tunda ba naka bane ba mutanen ka bane ba ka danna daga da su ko mutanen sun zo neman su to dan ka sallama musu fa aslimuhum ilayhima ka sallama musu mutanen su koma da su ba wani wannan tunda ba ɗan kasar ka bane ba wannan tsarin diplomasi kenan amma dai tsarin diplomasi ya kasance kullun a ringa adalci to shi kuma sarkin da yake yana da shaida ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shaida ta mutane aka ce sarki ne wanda baya yarda a zalunci wani mai karamin ƙarfi a gurishi فليريدهم الى بلادهم وقومهم فان المتانن كبار سو امير رسول زوا غا قصصو زوا غا متانن سو كما قالت ام سلمى تكي تيوا فغضب النجاش wannan magana da ɗan wara da suka yi Najashi sai ya gusata yaya za a ce a mayar da mutane ba tare da ba an saurari mutane ba an ji dalilin da ya sanya suka huto daga gidajensu suka zo nan summa qala Najashi sai yake cewa la hawla wallahi tallahi ba ai haka ba rantsuwa ce yake yi a ba ai ba wannan shawara da kuka bada ba a aiwatar da ita ba abinda za a yi idan la usallimuhum ilayhima wala yukalu qaumin jawaruni yake cewa idan yace a wannan halin da muke ciki la usallimuhum ilayhima bana meka wannan mutanen ba zuwa ga waɗannan mutanen guda biyu ba wanda aka turo su su koma da su ba wala yukadu qawmin jawaru ikita kuma wallahi tallahi ba a yaudar wa'ansu mutane wanda suka zo suka nemi mukautaka da ni wannan shine adalci duk wanda ya zo gunka to kai kokari ka kyautata ni yake cewa wa nazalu biladi wallahi ba za a yaudar mutanen da suka bar kasar su ba suka zo kasa ta ba wa taruni ala man siwaya kuma suka zabe ni akan wani na ba sai wata kasa ba ga misra ga kaza ga kaza ga kaza ga kasashe nan da yawa ga kasashe ma wanda suke kusa da su ba su tahi ba suka zo kasa ta suka zabe ni kuma bayan wani na kuma in yarda a yaudare su a gura in yauda in yarda a zalunce su a wuri na yace wallahi la hamma wallahi hakan ba ta yi ba ki san yaran da koyo wata mas'ala ta rayuwar mu ta yau da gobe wallahi duk mutumin da ka zo ye da ka gani ya kusance ka ya nemi mu'amala da kai ko ya nemi kame wani rendering wani service ya nemi wata mafaka a wurin ka to wallahi tallahi kai kokari kai ba da iya gudun muka zuwa gare shi saboda idan ka dauka a cikin gidanku kunowa wanda kuke dangantaka da su kunowa wanda kuke mu'amala da wannan mutumin kunowa dukkan su ya ketare ya tsallake ya zo kanka ya zabe ka ba don komai ba dan yana kyautata zato a gunka zaka iya mai abin da yazo ni ma gunka to kai kokari koda baka mai 100% ba to kai kokari ka mai wani bangare daga cikin abin da ya nema a gunka idan kuma babu halin kai kokari ka mai magana mai dadi ita ma sadaka ce shine zaka gani da yawa daga cikin halayyan wani ya zabe ka yana kyautata to abunka zai zo gunka ya rinka cewa wani kaza da kaza ya barki maka cikin shi kashe kace mai kai wani wannan abin ka baya fasa ba idan ka san baka ne ba ka mai magana mai dadi idan kuma ka san nan gaba kana iya samun damar ka mai kai alƙawari wani ga yayin da ake ciki amma ni ina kyautar zan daga nan zuwa lokaci kaza Allah zai kaddara idan Allah ya kaddara zan neme ka umaka idan kuma babu hakan ka mai magana mai dadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ma sadaka ce game da yan uwanka shi san ya nan idan ka dauka da kai wani darasi wanda a halin da yake a hali ne wanda yake tahiyya akan shari'a ta Annabi Isa alayhi salam saboda suna daga cikin ar-ruhban al-qissisin wa ar-ruhban suna daga cikin malaman Kirista wanda suka rike addini Isa alayhi salam da Allah ya musu mutuwa a wannan halin kamun sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iso zuwa gare su to tabbas wannan mutane ya aljanna ka gani yazo ga irin ladabi yake cewa baya yuwa mutumin da yazo ya barke cikin shi mutumin da bai nemi ba makwabtaka ba a wani gida ba yazo gidana ya nemi makwabtaka tare da ni yazo kasa ta dan ya abuta a wurina yazo guda dan ya samu nutsuwa ya yi addinin shi wallahi tallahi bazan bari a yaudare shi bazan bari a haɗe shi ba bazan bari a zalunce shi ba yake cewa hatta ad'uhum fa as'aluhum amma yaquluna hadhani fi amrihim yace wallahi sai na kirawo wa'innan mutane idan na kirawo su zan tambaye su akan abubuwan da waɗannan mutanen guda biyu ɗan aikin Qurayshawa suke faɗa a kansu fa in kanu kama yaquluna aslamtuhum ilayhim idan ya kasance abinda suke faɗa waɗannan mutanen guda biyu Abdullahi ibn Rabi'a da Amr ibn al-As abinda suke faɗa gaskiya ne akan wannan mutanen sun bar addinin su na iyaye da kakanni ba su shiga addinin kamar na Kiristanci ba sun kirkiri wani sabon addini sun aibanta abin bauta idan ya kasance abinda suke faɗa gaskiya ne sun meka su zuwa ga mutanen su su koma da su can saboda mutanen su suka yi sani ɗan kabilar su ashrafin su manya-manyan garin su ɗan uwan su uwayen su su suka yi sani abin da ya dace su yi musu na dukku ba yake cewa wa in kanu ala ghairi zalik idan ku abin da suka zo suka faɗi buri da bula ce ƙarya ce suke yi wa waɗannan mutanen mana'tuhum minhuma zan hana zan ki sallama wa mutanen nan waɗannan wanda suka yi zira da garin Makka zuwa gare ni wa ahsantu jiwarahum ma jawabuni kuma yace zan kyautata makwabtaka da su matukar za su zamana a ƙasata suna makwabta da kaga wannan shine alci qalat ummu salma take cewa ثم ارسل الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai aka aika zuwa ga sahabban manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Habasha fa da'ahu sai aka kirawo su to wa ga sabon al'amari wa yazo ciki ya dori ruwa ga mutane ba sun zo daga garin Makka dan su mayar da ku zuwa garin Makka ko sun muto daga garin da ake azabtar da su zuwa garin da su abuntu akan addinin su shine ubangiji yake bayyana mana الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله ولينصرن الله من ينصره سورة الحج inna allaha qawiyyun aziz kaga ubangiji yana bayyana mana kaga waɗanda suka fito daga gidajen su ba dan komai ba kurbin sun ce Allah shine daya shi kadai wani wanda ya cancanta abota tabi suka fito suka bar ubayen su suka bar wa'an suka bar matan suka bar iyan su suka bar dukiyoyin su suka bar kaza suka bar mafi soyuwar gari a gare su suka bar cibiyoyin su sai ya kama hanya suka hijira ba dan koyi ba saboda wannan addinin na tsira da addinin su to shine nan karshen dai ayar ubangiji yake cewa wannan yansuban Allah ba dan su tabbas Allah sai ya baiwa wanda ya baiwa Allah nasara Allah sai ya bashi nasara duk wanda ya taimake wannan addinin to Allah sai ya taimake shi duniya da lahira wannan shine umuda shine asas ko tubali na wannan addinin matukar ka yi wa wannan addinin to ka tabbata wallahi ba banza ka yi ba Allah sai ya taimake ka duniyarka da gobe kiyamanka. Wa ma naqabu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Ba dan komai ba ake musu wannan azaba, ake musu fita da wannan nan, kullum dan sun ce Allah shine kadai mabuwayi, shine kadai azizul hamid, shine kadai wanda ya cancanta a yi mai godiya, shine kadai wanda ya cancanta a tsaya a bauta tabi. Wannan shine dalilin da ya sanya ake musu tabbita da kullum. To ga labari ya iso daga wurin sarki sarki yana kiran su albarkacin mutane guda biyu sun zo su bi hida su zuwa kasar su ciki ya dore ruwa Ummu Salma take cewa fa lamma ja'ahum rasuluhu istama'u lokacin da manzon sarki ya zo yanzu sai aka tattaro kowa da kowa to fa ga matsala fa sabuwa fa ta kullu kai ba sun maqala ba'dhum li ba'd shashar sai yace wa shashi ma taquluna lil rajul idza ja'tumu mi za ku haɗi wani jashi idan kuka ta yi zuwa fada shi zuwa wurin shi mi za ku haɗi mai ai sai an yi shawara saboda matsala ce mai kaɗai ta ci ne ko ba ta ci ba ko mu koma gida ko mu zauna a nan ɗayan biyu ne to mi za a haɗi mai ƙalu sai suka ce na ƙulu wallahi ma alimna suka ce wallahi tallahi abinda muka sani na wannan addinin wallahi tallahi shi za mu faɗi ba wani abu wanda za mu yake cewa wa ma amarna bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ka'inan man ka'inan fi zalika ma huwa ka'inan yake cewa wallahi tallahi ba zan koyi komai ba daga cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ko ma menene ma zai faru wallahi sai dai ya faru haka ake sabon sunni haka ake sabon wani in dai aka ce kaza gaskiya ne to wallahi tallahi idan an kirawo ka kai shaida kadda ka sake ka boye wani abu boye wani abu ta kan yi da kai wani abu wanda yake boyayyen al'amari wanda zai same ka kuma gashi ka ci amanar Allah ka ci amanar manzon shi kai kokari ka hudu gaskiyarka in wani hali ka shiga wallahi tallahi gaskiyarka ita za ta fitar da kai Allah ya san halin da kake ciki wallahi tallahi ajima an ajima ana yi gaskiya ita ce da goman ba shine bahaushe yake cewa ƙarya hore take ba ta gaskiya ce wanda take a juma'a ana yi dai gaskiya sai ta bayyana to shine nan suka yi wa kansu shawara tabbas za mu mutu mu bayyana gaskiyar al'amari duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu akan shi to za mu haɗe shi ba za mu tauye wani abu ba daga cikin abinda aka umurce mu mu aikata mu faɗa zan mu faɗe shi duk abinda zai faru ko gidan za a maida mu wallahi tallahi sai dai a maida mu amma dai gaskiya sai mu bayyana ta sai mu faɗe ta wannan tajriba ta rayuwa zaka gani wani sa'in kana nema ka farantawa wani albarkacin ƙarya kake kwanta nan kanka ka kashe kanka ga wuzur ga laifi na ƙarya kuma ga laifi na tun amana da zamba cikin aminci amma dai da zaka faɗi gaskiyar ka wallahi ko an kyamace ka wata rana za a soka za a ga ranar ka za a ce ai suwa ne in dai su ne to zaka sabe su kai hida babu ƙarya a tare da su babu kalokalo tare da su Allah ta Allah dajar da mu da faɗin gaskiya a duk halin da muka samu kanmu yake cewa ummu salma take cewa falamma ja'u wa qadda an-najashi asaqifatahu lokacin da suka zo wannan tawaga wayanda suka yi hijira daga garin makka zuwa garin habasha suka zo hadin najashi kuma a halin da suka zo najashi ya riga ya kirayi al-asaqifa sune malaman coci wanda suke ashebek najashi ya riga ya tattara su saboda sune suke da ilimin addini kuma an yi bayani an yi tsokaci akan sun bar addini ne shi yasa suka dawo wurin ka to su zo mu ji wani addini ne suka koma a zo tunda ma'auni ne na addini ba ma'auni bane na siyasa ba su wa'incan haraka abin da ya shafi harakar idara hadaraka administration ta kasa duk da suna da ilimi na addini ita suke dahiyar da ita a'a to yanzu tunda matsala ce ta addini yanzu a kirawo malaman addini a zo a zamanar da su malaman addini suka zo farasharu masahibahum haulahu kowanne ya bude a taurar shi kowanne ya bude littafin shi gaban najashi tab yanzu ya eko tunda an ce sun zo da sabon addini su karanta mana sabon addini mu gani da kwai shi a cikin attaura da kwai shi a cikin injila ko babu shi tunda ai kun sani ai ita injila mai tabbatar da abin da yake cikin attaura ce su gushe ba suna aiki da injila kuma cika mako ce ciko ne ga attaura وبهمه ومهمه كمان يدعو بني ذيكي بام داباري أتكى سورة المائنة مالي أم سلمة تتكى بني بام داباري هكي تيوى تقول يبزقى فادا تاتكى قاوة إلتان واندس كاو أباس سوسو كوما قا نجاشي قا بالمينة قا واندس كهيزراني جعفر يعرض الإسلام وانا حالي جعفر زي بجروه نجاشي مسلمتي كم وانا حالي شي ديكي تبتبوا نجاشي يا مسلمتا يساي شي ما إنا أكسا دبا ainihin da mutane ne wanda suka zo daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza suka zo an amintar da su an makwabtar da su an bar su yi addinin su ba tare da tsammo ba tare da komai ba amma dai a yanzu to za a san su waye waɗannan mutane Ummu Salma take cewa sa'aluhum najashi farko najashi da yazo farkon magana ne sai ya fara tambaye su fa qala lahum sai yake ce musu ma hadha ad-din alladhi qad faraqtum bihi qawmakum wa lam tadkhulu bihi fi dini wa la fi dini ahadin min hadhihi al-milal wannan wani irin addini ne wanda aka ce kun zo da shi sabon addini addini wanda yake sabo wanda dalilin shi ku kabar addinin iyayenku da kakanninku iyayen addinin mutanenku kuma wannan addinin da kuka zo da shi ba addini bane ba wanda yake irin addini na ba dalilin shi ku kabar addini na ba ku shigo cikin addini na ba kuma har ba ku shigo cikin addinin ɗaya daga cikin annabawa ba wanda suke ahlul milla ba wannan irin addini qalat sai take cewa fa kana alladhi kallamahu ja'far bin abi talib wanda ya musu magana farko farawa ne wannan tawaga kamar yadda can baya muka yi bayani akan tarihin hijira da aka yi farko farawa ne wannan hijira shine Ja'far dan baffa na wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun sani Ja'far ba wani wanda yake kamar tacceniya da wanzan Allah bangaren halayya bangaren siffa kamar Ja'far dan Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi Ja'far ya tashi yarda Allah shi tabbata a gare shi fa qala lahu sai ya ce wa Najashi ayyuhal malik ya kai wannan sarkin kunna qauman ahlu jahiliyyati mu ma mun san kawunan kamun wannan musulunci ya zo mutane ne wanda suke a jahilance wanda suke rayuwa cikin jahiliyya bu san ba ina gaban su yake ba na abdul asnam muna bautatawa gumaka wani akulul maita muna cin mushi idan dabba ta yi binga ta yi ta mutu ita zan mu dauka mu ci ba ruwanmu da an yanka ta ba a yanka ta ba wa naqtil fawahish dukkan wani mummunan aiki muna zobe babu halaka a wurin mu babu haram wa naqul arham kun muna yanke dukkan wata zumunta da mu da ƴan uwanmu baya da haka wa usiku da jiwar ko muna muzanta makwabtaka ba ma ganin ra'afa ko rahama ko wani tausayi ko wani jin kai tsankaninmu da mu da makwabcinmu wa ya'kulu al-qawiyyu minna ad-da'if mai ƙarfi wa shi yake danne mara ƙarfi ya yi haimana a kan shi ya kwace haƙƙin shi ya yi abin da ya ga dama a kan shi idan kabila ku ta yi waccan kabilar ƙarhi to he ita wannan tayi sai tsara akan waccan kabila idan kurmu nahi ka ƙarhi sai in danne ka ka tai kai harauta in kwace abin da kai harauta in zo in shiga gidanka in yi abin da naga dama wannan ita ce rayuwarmu a cikin jahiliya yake cewa bayan haka fa kunna ala zalik mun kasance akan wannan halayya ta rishin mutunci ta fasikanci ta kaza ta kaza ta kaza yake cewa hatta ba'ath Allahu ilayna rasulan minna asida Allah ya aika wani manzo daga cikin mu na'rifu nasbahu wa sidqahu wa amanatuhu wa afafahu wannan manzon da aka aika shi mun san dangantakar shi mun san daga ina ya fito a baya da haka mun san gaskiyar shi mun san amanar shi ai su ne ai suke kiran manzon Allah as-sadiqul amin ko kamun aika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin garin makka ba wani mai gaskiya amintacce kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi inda wannan akan yahudawa da kristoci ta sabka lokacin da manzon ya zo musu da wannan addinin sai suka ce a ai ba wannan hikima duk wannan gaskiya suka maida ta fana bazuhu wara azuhuri suka mayar da su baya suka ce ba mu san ta ba mu san amana shi ba sabida ya zo da wani sabon al'amari ya cewa wa afaqahu kuma mun san kamun kanshi mutum ne wanda yake da kamun kai ai bin san halayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda sai da aka diba cikin dukkan bayu daga annabi Adam har zuwa ɗalin ƙarshe wanda wata ma'aikiya za ta aibar da shi a cikin wannan rayuwa a cikin wannan duniya aka leka zakatan kowa da kowa aka gani babu wata zuciya wanda ta yi cancanta ta kasance ita ce za a ba da wannan yaunin na manzanci na cikakken annabawa na shugaban annabawa kamar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya zabe shi akan ya kasance shine annabi shine manzo kuma shine shugaba na annabawa kuma shine cikakken annabawa ai mun sani lokacin da yana ana rinan shi a nan Banu Sa'id a kabilar Banu Sa'id wurin Halimatu Sa'diyya lokacin nan mala'ika ya taho ya tsaga kirjin shi ya wanke dukkan wani rabo wanda shaytani yake iya samu a cikin zuciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka wanke da mi eh da zanzan da mi kuma eh aka wanke aka dumike aka mayar da shi kamar kace ba a taba yi ba wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi halayya halayyar shi wanda tashi bamban da halayyar duk wani namiji duk wani dan asamar duniya shi ne dan Ja'far yake bayyana mana ga halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa da'ana ila Allah bil wahidahu wa na'buduhu wannan manzon da aka aika shi yake raye mu mu bautata wa Allah shi kadai kuma mu kadai tashi a wurin bautar da zamu yi ne ونخلق ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان كوم من يسنتر دا كاونمو أكن جد أبن نبكي بوتا تاوى نمو دا إيا يمو وابن نبكي بوتا تاوى ندقى دوازو ندقى الأوثان الأوثان دوانا أبوان نذكر نجيش أبن بوتا شين أي جيران جيدا الوسط misali inda wani zai dauki wannan salula yace a ita ce abun motar shi ana kiran da alwasa sabanin assal assalam gumki ne wanda aka sassaka shi shine ake kiran shi da assalam alwasan kuma duk wani abun bauta wanda wani zai dauka sawa'un aljani sawa'un mala'ika sawa'un kaza sawa'un dutse sawa'un kaza duk wani abu wanda dai mutun zai dauke shi a matsayin bauta shine ake kiran shi da alwasa yake cewa ya kira yau nisantar da kawunan mu da bautatawa dukkan wani duwatsu dukkan wani abun bauta wa amarna bi shirkil hadis manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na daya da yazo ya umurce mu idan za mu yi magana mu faɗi gaskiya ita kuma gaskiya wajibi ne mu wadaita duk lokacin da wannan duk lokacin da ta kama ko duk lokacin da in a wani hali muka samu kanmu mu yi kokari mu yi gaskiya ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku kasance daga cikin masu gaskiya wannan shine umarni da ubangiji ya yi mana baya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana duk wanda ya kasance yana kirda da gaskiya a cikin al'amuran shi yake cewa zai ware gari za a rubuta shi a cikin mutane wanda suke biyayya ita kuma biyayya tana shirye su da mutum zuwa ga gidan aljanna Allah datar da mu da yin gaskiya nabi yake cewa wa ada'il amana kuma haka wannan manzon da yazo yana umurtan mu da mu cika amana duk lokacin da aka bamu amana mu yi kokari mu mayar da ita kamar yadda aka bamu kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin surah nisa inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ubangijin ku yana umurta ku mayar da amana zuwa ga wanda suka baku wannan amana wanda ya baka amana to kai kokari ka bashi amana haka cikin harkon mu mun kana aflahul mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un har zuwa inda yake bayyana wa alladhina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'una da sauran ayoyi wanda suke bayyana mana lalle amana abu ne wanda yake wajibi mu cika ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana duk lokacin da za a samu mutane sun tozartar da amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fantaziu sa'a ku saurari tashin kiyama saurari tashin kiyama sahabbai suka ce to miye tozartar da amana yake cewa idan usilil amru ila ghairi ahliha aw tadwa idan usilil amru ila ghairi ahliha fantaziru sa'a idan aka baiwa al'amari da wanda su dace ba to ku saurari tashin kiyama duk lokacin da za a ce ga wani ne shine mafi cancanta to ku miƙa ni al'amari a zaran da za ku ce a wanda bai cancanta ba saboda dan gidan mu ne saboda a baran mu ne saboda a yana munafuntar ɗan uwan mu yana zo yana kawo mana labari mai dadi saboda a yana mana kaza shi sun ya za mu dauki wannan matsayin mu bashi za mu dauki kaza mu miƙa ni to tabbas ku sai tashin kiyama na uku yake cewa lokaci ya ta to ni da sai wannan gaba ai hakuri ni da sai gaban nan sai ni yake cewa wasilatul rahim da sadar da zumunta shi kuma a can baya mun sani wa inna wa taquna ma amara Allah bi an yusalla wa yusalluna bil ard hali da ka hore su ne wanda suke yanke abinda ubangiji yayi umurni a sadar shi ne sadar da zumunta kuma za su rinka banna a saman goren kasa shi kuma wannan addinin namu da yazo bayan can a jahiliya suna yanke zumunta addini da yazo sai yake umurtan mu da sadar da zumunta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana hadisin Aisha yadda Allah shi tabbata a gare ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rahim muta'alliqatun bil arsh lalle sadar da zumunta tana nan a rati a cikin al-arsh taqulu man wasalani aw sanahu Allah duk wanda ya sadar da ni Allah zai sadar da shi kuma duk wanda ya yankar da ni yanke ni baya sadar da zumunta to shi ma Allah zai yanke tsakanin shi da shi da shi wanda yake so Allah ya halwata mai a cikin arzikin shi ya gawarta mai ya ƙara jami a cikin kwanukan shi fa yasul rahima ya sadar da zumuntar shi in kana so ubangiji ya dada mu a cikin kwanukan da aka arha maka za kai a rayuwarka ta nan duniya to kai kokari ka sadar da zumunta kana neman Allah ya halwata maka a cikin arzikinka to kai kokari ka sadar da zumunta wannan ɗan uwan wancan ɗan uwan baba ne wancan ɗan uwan tsohuwa ne wancan kaza ne kai in ma Allah ya sa tsohon yaron su Allah mai gafara kai kokari ka sadar da zumuncin da yake sadarwa wannan zai baka damar ka samu dadi a cikin arzikinka ka samu dadi a cikin kwanukanka kuma baya da haka kana nan a rati a kalkashin al'adini wa al'ar ka tana nan a rati a kalkashin al'arshi ko a cikin al'arshi tana cewa in dai ka sadar da ni Allah zai sadar da kai in kuma ka yanke ni to Allah zai yanke tsakaninka a cikin shi abubuwa da yawa suna hadisai wanda duk da lokacin namu ya jamu huce ne yake cewa husnul juwar da kyautata makwabtaka makwabcin ga haƙƙi gare shi akan ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrimu jarahu ko dai ko jarahu da kai riwaya waccan wanda tazo fal 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 yukrim dayfahu da kai riwaya wanda tazo fal yukrim jarahu to ya girmama makwabcin shi wanda ya kasance yana imani da Allah da gobe kiyama to yayi kokari ya girmama makwabcin shi yake cewa wal kaffu anil maharim da kame kai a dukkan abubuwan da ubangiji ya haramta abinda aka ce maka ka bari to kai kokari ka haramtu qad'an hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka wuri ma amartukum bihi ma nahaytukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu min masdatu abinda wa umurce ku ku nisanta da shi qad'an babu tawil abinda wa umurce ku ku zo da shi daidai gurgudu abinda na hadarku ku nisanta da shi babu tawil a cikin mas'alar hani yake cewa yana umurtan mu da mukami kai kawunan mu a duk abinda ubangiji mu ya haramta mana wanda ba kuma da zubda jini ai mun sani mas'ala ta jahiliya suna zubar da jini daga kamun ba daidai ba kurum na samu daidai to zan soke ka a hucin wurin yake cewa addinin mu yazo ya hana mu zubar da jini, shi kuma addini da yazo yana bayyana mana abu uku bai halarta a zubar da jinin mutum a zubar da jinin musulmi illa bi ihda salasin, sai da abubuwa guda uku hadisin da Imam Muslim ya mutar da shi, yace as-sayyibu zani wa tariqul dinihi al-mufariqu lil jama'a, an-nafsu bin nafsi wa as-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariqul dinihi al-mufariqu lil jama'a, mutumin da yake tsohon mazinaci wanda tsohon ala ko tsohon ala koro, idan yaki dawowa kan turba yadda ya aikata zina to wannan jinin shi ya halatta. Na biyu shine wanda ya kashe shi ma a kashe shi. Na uku shine wanda ya zamanto khawarij yake banta ya huta daga cikin jama'a ya koma ya gungun shi ya zama dan tawaye to shi ma a yi da sarar shi, wannan hakkin shi kadai ne wanda yake tabbatarwa a zubar da jini na wani musulmi idan ya aiwatar da wani abu, in ba haka ba haramun ne ka zubar da jinin wani. Shi sanya Ubangiji ya halatta mana kisasi ولكم في القصاص حياة يأكل الألباب يكو كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاصا يجب أن يجب أن ينهانا عن الفواحش كما ينهانا من دم أي دم زو دون الفاشا دون أي كده الفاشا أكا حنيم دم أي كتاشي كما هنا هنا نتكي ميزة تولنا الدين لنا مسلمتي كنتم خير أمة كونن الأمة من زال الله صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أجتوا وقول الزور كم هكا ونا الدين من زال الله صلى الله عليه وسلم يزومنا لشينا أمنا أمرت مدى هانو أكا مبدا ودى تكيتا تزر شينا ودى تكيتا أرجع وأكل مال اليتيم كما هكا يكي هانا مكين دوجيا ودى تكيتا مرايا أداو كما إدان أنت واري ما أهينش يا موت يا برشي to wa babban shi zai kwashe dukiya hukuma kun zama to duka bayu kuke karkashin shi, babban wa shine kurum wanda zai sai dara shi zai gaci uba ko kuma wanda kuke kasa da shi dukkan ku mun koma kowa ya zai neman makanci, to nan addinin musulunci da yazo ya hane mu muci dukiya ta maraya, shi kuma Ubangiji ya bayyana mana innal ladina yakuluna amwal yatama zulman inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, muhimmancin kuma taimakon maraya kiyaye dukiya ta maraya, inza Allah yake cewa ana wa kabil yatim fil jannati ka hatayn, da ni da wanda yake jibinta al'amarin maraya ka kulan mai da dukiyar shi ne ka hana ka tozartu a ka da ko shi ka sanya shi a karkashin ka yana ci yana sha ka kula da karatun shi, to za ku kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama kamar haka da kai da manzo Allah dan wannan rajar da take tsakanin wannan yatsa da wannan yatsa shine bambanci ta tsakanin ka da kai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ci gaba da cewa wa qasbil muhsanat kuma da yiwa kaman ma mace wadda take kaman ma a yi mata kasafi a kaga mata a ta je ta yi aikata aiki wanda yake na banza, shi kuma addini ya bayyana mana innal ladina yarmuna al muhsanatil ghafilati lu'imu fid dunya wal akhirah wa lahum adhabun azim, can kuma yake bayyana mana wal ladina yarmuna al muhsanati wa lam yakul lahum shuhada'un illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi in shahadatu ahadihim arba'u shahadatin والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فليدوهم ثمانين جلدة وأن حكي ني أكم وإن ودى تكي كاماما إذن أمتك أزبي كي كودا با كاماما متيب إن ديبا شهدو تسي أمك بلانا يجي كما وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا كما يأمر تيامو دون بوتة تاوى ألا شيك لي كدام حتى شدون أبن بوتة وأمرنا بالصلاة كما يأمر تيامو دين سلا والزكاة يأمر تيامو دين زكاة والصيام كما يأمر تيامو دين أزمي zamu tsaya anan kasancewar lokaci yaya dade da kai abubuwa da yawa wanda Ummu Salma za ta kawo mana abubuwan da yawa kare tsankanin su da su da najashi raya yarda Allah shi tabbata a gare shi da masalan shi bum sani an yi ta miyar da Allah shi tabbata a gare kowa a ce me ba zamu bayyana insha Allah idan Allah kai misati na gaba abinda muka wada dai Allah babu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu, muna tawassuli ga wannan zama da muka yi Allah ya shiga cikin al'amuran mu ya biya mana dukkan bukatun mu duniya da lafiya abinda ba iya ba kuma Allah ya iya mana dan uwa da amana arziki da suke fara addu'a muna fatan Allah ya biya wa kowa bukatun shi ya sanya albarka a ciki, Allah muna albarka ya yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.